sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 sai kuma tashin FM na Voice Africa akan mita 102.5 kana masu sauraron mu daga jamhuriyar Niger za su iya kama mu akan shoshin FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya duba mu akan sashen hausa.com ko kuma voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nasir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin na wannan dare a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta karyata cewa ba ta yi musayan kowa da yan Boko Haram ba kafin su saki yan matan Chibok su 21 haka kuma yan jarida yau sun yi jiran gawan shanu game da ganin waɗannan yan mata a fadan shugaban kasa duka za ku ji Umar Faruk zai ba mu ƙarin bayani kuma za ku kira mu ne yau ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sako waɗannan ƴan mata su 21 amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Lakin masauraren Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin dalibai ƴan mata na Chibok waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014 wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan ƴan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS Malam Garba Shehu ya ce an sako waɗannan ƴan matan ne sakamakon tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba Buhari da ƴan kungiyar Boko Haram Wingiyar agaji Trade Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland su ne suka shiga tsakani a wannan tattaunawa. Ya ce za a ci gaba da tattaunawa kan sauran ƴan matan da ake tsare da su. Yana mai cewa za a mika waɗannan ɗalibai ga mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo a kuma bayyana sunayensu nan ba da jimawa ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambaci wani jami'in sojan Najeriya yana faɗin cewa an musanya waɗannan ƴan mata su 21 ne da wasu shugabannin Boko Haram su hudu da ake tsare da su. Wasu majiyoyi a Najeriya sun ce an sako ƴan matan su 21 jiya Laraba da Maraice a garin Banki da ke bakin iyakar Najeriya da Kamaru. Aka ɗauke su ta jirgin helicopter zuwa Maiduguri babban birnin Najeriya.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa babu ƙamshin gaskiya ko misƙala zarratin a zarge-zargen da wasu mata hudu suka yi cewa ya sumbace su ko kuma ya taɓa jikinsu ba tare da yardansu ba a yanda tasirinsa yake ƙara zubewa ƙasa warwas a fagen zaɓe saboda wannan zarge-zargen Mr. Trump wanda aka sani da tsamin baki ya faɗa wa magoya bayansa a Florida cewa dukkan zarge-zargen nan da ƙage ne kawai ake masa ƙaryayi ne zallan su domin ba su taɓa faruwa ba kuma waɗanda suka yi ƙagen sun san cewa wannan ƙarya ce yana da ƙwaƙwaran shaidar da za ta ƙaryata wannan zarge-zargen wanda zai bayyana su ga duniya lokacin da ya dace nan ba da jimawa ba Mr. Trump ya ce abokin adawarsa a zaben a ranar 8 ga watan Nuwamba Hillary Clinton da mijinta tsohon shugaba Bill Clinton sun sani cewa waɗannan zarge-zargen na ƙarya ne amma ba su fito fili sun faɗi hakan ba Trump yana musanta wannan zargi ne mai nauyin gaske yan sa'o'i kadan a bayan da waɗannan mata suka yi zargin cewa ya nemi yin lalata da su kwanaki kadan bayan da ya fito yana musanta aikata abubuwan da aka ji shi yana faɗa cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka a shekarar 2005 inda aka ji yana cewa zai iya kai hannunsa ya kuma taɓa al'auran mace ba tare da ta yi masa komai ba domin shi sananne ne kuma mai arziki ne
Labaran duniya kuke sauraro daga muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutane 30 ne suka rasa rayukansu yayin da 50 suka jikkata sakamakon tashin hankalin da ya barke a ranar Laraba a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mayakan tsohuwar kungiyar ƴan tawayen Seleka ne suka kai hari a garin Kaga Bandoro kafin dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fatattake su suka kashe ƴan tawaye su 12 haka kuma fararen hula 9 suna daga cikin waɗanda suka halaka. Ofishin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin ya ce suna kyautata zaton wannan harin na ramuwar gayya ne sakamakon kashe wani da ake zaton tsohon ɗan ƙungiyar na Seleka ne a ranar Talata da ta shige. Mafiya yawan tsofaffin ƴan ƙungiyar tawayen Seleka, ƙungiyar da ta kwace gwamnati a ƙasar a shekara ta 2013, sun tare a Kaga Bandoro bayan da suka tsere daga Bangui babban birnin ƙasar shekaru 2 da suka wuce. Yawan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a tsakanin ƙungiyoyin ƴan tawayen a ƙauyukan Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na jawo barazana ga sulhu a ƙasar wanda yake halin tangal-tangal.
Sarkin da yafi kowa dadewa a karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis, sarkin kasar Thailand Bhumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafi shekarun da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin Bangkok. An fara nuna damuwa game da matsayin sarkin a daren Lahadi lokacin da fadarsa ta ba da sanarwar cewa an yi masa aikin tace koda, aka kuma musanya wani bututun roba da ake amfani da shi wajen tsiyayen ruwa daga huhunsa. Amma a bayan da aka yi masa wannan aikin, fadar ta ce bai koma cikin hayyacinsa ba. Dubban 'yan Thailand da ke sanye da riguna masu kalar hoda sun hallara kofar asibitin Siraj da ke Bangkok, suna yi masa addu'o'i jiya Laraba da yau Alhamis. Mutuwar sarkin babban hasara ce ga wannan ƙasa mai mutane miliyan 67 akasarinsu waɗanda ba su taɓa sanin wani sarki ba sai shi. Sarki Bhumibol ya hau kan karagar mulki yana da shekaru 18 da haihuwa a shekarar 1948 bayan da aka harbe kuma aka kashe yayansa mai shekaru 20 da haihuwa. Sarki Ananda Mahidol wato ya yi shekaru 70 kenan yana kan mulki. Prime Minister Thailand ya ce yau tun shekarun baya aka nada magajinsa, kuma majalisar zattawa za ta sanar da majalisar dokoki wannan shawara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude da shirin da hirar da abokin aikinmu Sahabu Imam Ali ya yi da wakilinmu da ke fadan shugaban kasa wato Umar Faruk Musa akan cewa ba gaskiya ba ne an yi musayan 'yan matan Chibok da wasu 'yan kungiyar Boko Haram. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
To da farko dai gwamnati ta hanyoyin wato masu bayani da yawunta sun ba da tabbacin cewa an sako 'yan matan Chibok su 21 daga hannun kungiyar 'yan Boko Haram. Amma shi ministan yaɗa labarai Lai Muhammad wanda ya hira da mu ɗazu-ɗazun nan yana cewa saɓanin jita-jitan da ake yaɗa cewa wai an yi musaya waɗannan 'yan matan ne da wasu askarawa ko wasu mambobin kungiyar Boko Haram da ake tsare da su ya ce ba gaskiya ba ne. Abin da ke magana ta zahiri shi ne gwamnatin Najeriya ta samu tuntuɓa daga waɗansu mutane amintattu tabbatattu da aka yarda da su suka shiga tsakani suka fito da waɗannan 'yan mata 21 daga wancan yankin. Ana tsammanin zai zama kamar shimfiɗa ce ta tabbatar da aminci da yarda tsakanin kungiyar nan ta 'yan Boko Haram da kungiyar ƙasa da ƙasa da waɗansu amintattu da gwamnatin Najeriya ta amince da su da suka shiga tsakani domin fitowa da 'yan matan nan, da kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta yarda kawo 'yan matan ya nuna cewa waɗanda suka shiga suka yi sulhun fitowa da su za su iya tattaunawa a madadin wannan kungiyar, kuma gwamnatin Najeriya za ta yarda ta ba da goyon baya akan duk wani yarjejeniya da aka cimma tsakanin su za a aiwatar.
Ka ambaci ƙasa da ƙasa, akwai rahotanni da ke cewa kungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Sweden sun taimaka wajen shawarwari na sako 'yan matan nan 21. Ko akwai ƙarin bayani da ministan ya faɗa a kansu?
Ministan bai shiga a can ba. Abinda dai ya ba da tabbaci cewa amintattu ne na ƙasa da ƙasa. To kuma abinda ke ma zahiri, ai kaga an ga motocin Red Cross wanda suka ɗauko 'yan matan daga wani ɓangare na can yankin Borno zuwa wani ɓangare har kai ga aka ɗauko su a yanzu suna hannun hukumar tsaro ta cikin gida FSS, kuma ana sa ran kowane lokaci daga yanzu da nake magana da kai za a kai 'yan matan nan fadar gwamnati domin su gana da mataimakin shugaban kasa Osin Bajo.
'Yan matan nan yanzu haka suna Abuja ne ko kuma dai suna Borno?
Lai Muhammad ya ce suna Abuja, kuma kowane lokaci daga yanzu za a kai su ofishin mataimakin shugaban kasa saboda shugaba Muhammadu Buhari ya yi tafiya zuwa Jamus, don haka shi Osin Bajo shi ne zai tarbe su ya tattauna da su. Wataƙila daga nan ne za mu iya sanin bayanai ko samun ƙarin haske akan abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi da su waɗannan 'yan matan. Amma Lai Muhammad ya ce tuni an tura musu likitoci da waɗansu ƙwararru masu kwantar da hankali domin su tattauna da su su yi masu aiki kafin a kai ga kawo su fa da shugaban ƙasa kowane lokaci daga yanzu.
To Umar Faruk Musa, mun gode ƙwarai da gaske, inda ƙarin bayani ma tuntuɓe ka zo a anjima.
To na gode ƙwarai.
Garkuwa da 'yan matan, ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan matan. cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwan
ba shakka Umar Faruk ya aika mana da ƙarin bayani domin ko ya aika mana rahoton ke cewa sun yi jiran gawan shanu a fadar shugaban kasa domin ko sun jira domin ka waɗannan ƴan matan ko za su samu sarrin tattaunawa da su amma so gaji da jira ba a kawo su ba ga dai Umar din da ƙarin bayani cikin wannan rahoton
tun farko dai ofishin Mr. Femi Adesina wato kakaki a fadar shugaban kasar Najeriya ya bayyana wa manema labaru cewa ofishin mataimakin shugaban kasa ya yi shirin da za a kawo ƴan matan na Chibok domin su gana da manema labaru kuma a yi musu tarba kafin shugaba Muhammadu Buhari ya dawo amma hakan bata samu ba saboda ba ne da suke fitowa daga fadar gwamnati na nuna cewar a cikin dukkan manema labarun da ke aiki a fadar gwamnati kamfanin talabijin na TVC mallakar Chief Bola Tinubu da kuma mai daukar rahotuna da ke aiki kai tsaye da mataimakin shugaban kasa Yomi Osinbajo su kadai ne mataimakin shugaban kasar aka ce ya dauka domin ya fita yaje inda aka aje ƴan matan Chibok yayin wannan ganawa da su wannan mataki ko shakka babu ya kawo cece kuce tsakanin ƴan jaridu waɗanda suke ganin cewa ba a kwatanta adalci wurin tsara yadda za a karbi wannan babban labari da duk duniya ke jira a yanzu ba a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi zuwa kasashen ƙetare ko da yake manema labaru a fadar gwamnati dai ba su samu ganin ƴan matan nan na Chibok ko kuma yin ido daya ko dauka su hotuna ba nayi kokarin inji ta baki daya daga cikin shugabannin kungiyar ƴan al'ummar Chibok dake Abuja Mr. Sambido Abana domin inji ƙarin haske dangane da wannan al'amarin amma bai da yayi magana ba sai dai ya bani tabbacin cewa suna da labarin an kawo ƴan matan nan na Chibok a garin Abuja amma ba za su yi magana ba a yanzu sai bayan sun gana da su to amma tuni kungiyar nan ta Bring Back Our Girls kungiyar nan ta ƴan sa kai da suka yi ta fafutukar cewa a kufutar da waɗannan ƴan matan karkashin jagorancin Dr. Obi Ekwesile ta ba da sanarwa inda take jinjina ma gwamnati da jami'an tsaro dangane da wannan aiki mai nasara da aka yi wurin kufutar da ƴan matan nan guda 21 Malam Ibrahim Wala daya daga cikin ƴan kungiyar nan ta Bring Back Our Girls ya yi min ƙarin haske dangane da irin nasarori da murnar da suke yi dangane da fafutukar da suka dade suna yi amma ba a samu nasara ba sai yanzu
Wannan ya nuna cewa an bude wani shafi ne sabuwa a tarihin Najeriya na cewa duk abin da dan adam ya amince da shi ya san haka ne ya tsaya a kai muna farin ciki samun wannan bayani ko mun san saboda cewa daga yanzu za a samu bayanai da za su taimaka za a amfana da su wajen ci gaba da nemo sauran yaran nan in Allah ya yarda
Ibrahim Wale kenan daya daga cikin ƴan kungiyar Bring Back Our Girls da suka yi ta fafutukar a kubutar da ƴan matan nan na Chibok a tattauna da nai da shi bayan da labari ya bazu cewa an sako ƴan mata 21 daga hannun kungiyar ƴan Boko Haram Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Nigeria
To madalla kafin mu bude muku layukan mu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Madalla za a kira mu ne yau domin a bayyana muna ra'ayoyi akan sako waɗannan ƴan mata su 21 da aka yi ina hankalin kai karkata game da wannan batu saboda haka muna so to
hello
eh muna ji wane ne daga ina ne
sunana Atiku Gobashi daga birnin Kebbi Kaduna
to daga Atiku bismillah me ra'ayin ka game da wannan batu
babban ra'ayi ne gaskiya na farin ciki da jiran Muhammadu Buhari ya kubutar da wannan ƴan mata sannan kuma Allah yi mai jagoranci
to mun gode mallam Atiku to madalla bari mu je Kaduna waye daga Kaduna
garin Kwangila Zaria ne maka fata alkhairi
to ni ma haka
wannan babban abun farin yawa wannan babban abun farin ciki ne muddin in dai har wannan abu ya tabbata da gaske ne dama abin da aka dade ana nema kenan. To amma ni a addu'an da nake ba ƴan matan ciwo kadai ba, akwai sauran mutane da dama waɗanda mutanen nan a zalmai suka nade. To da Allah ya taimaka ko fito da su.
Amma me yasa kake cewa wai inda gaske ne? Baka ji labaru bane?
Eh, gashi nan an ce ana tunani tunda har yanzu ba a gan su ba, ba mu gan su ba mu. Kaga dole dai a ce kamar jita-jita ne tunda ba a gani ba.
To ai kaga kwanaki.
An gani shikenan.
To Malam
Musa da garin Kwangila Zaria.
To mun gode Malam Musa. Bari mu je Yobe, waye daga Yobe?
Musa ne daga Yobe.
To Malam Musa, me ra'ayinka game da sako wannan ƴan mata?
Kuna da lafiya? To Allah Allah sa a samu sauran, kuma sauran mutane ma na aka masu ba zulaifin ɗan Boko Haram ba aka rike su, muna fata Allah sa su ma sako su.
To amin summa amin.
Eh, Allah ya rufa asiri, Allah ya sa ta ma lafiya, Allah ya tashi lafiya.
To mun gode Malam Musa.
Allah ya rufa asiri, yawa amin.
To muna sauraron ku, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sako waɗannan ƴan mata 21. Kira ya zo amma kuma ya tsinke. Muna sauraronku akan batun sako ƴan matan Chibok wanda aka yi yau. To mun samu kira daga Taraba. Waye daga Taraba? Wane ne daga Taraba?
Uba Baba za su mutum Juja Taraba, Najeriya.
To
ina fata sauran ƴan uwanmu da su ma Allah ya sa su kubuta, kuma muna kai gwamnati murnan samun wannan nasara. Allah ya sa su dawo lafiya sauran ma, alhamdulillah.
To
assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Har yanzu dai muna Taraba, waye a Taraba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Amma don Allah ɗan kashe rediyonka, saboda ina jin muryata a ciki.
A na ɗan masa amma kusa da rediyon. Allah ne daga garin Lami da garin hukuma garin Lami da jihar Taraba.
To me ra'ayinka?
Eh, ra'ayina gaskiya ina nuna farin ciki da yadda aka samu ƴan matan nan.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Bauchi kuma. Ga wannan daga Bauchi, waye daga Bauchi?
Sadani Bello ne daga Rama hukumar shi na jihar Bauchi.
To ina hankalin kai karkata game da wannan batu?
Mu dai muna matuƙar murna da samun wannan ƴan mata, kuma muna kyakkyawan fata da kuma addu'a cewa Allah Ubangiji sa sauran ma a same su.
To amin summa amin.
Amin, na gode. Salamu Bello daga jihar Bauchi.
To mun gode Malam Bello daga jihar Bauchi. Muna sauraron ku, menene ra'ayinku game da wannan? To ga kira daga Katsina, waye daga Katsina? Hello, wane ne daga Katsina? Za mu je.
Yawa, Katsina ma karama ne kuri local government Katsina state.
To menene ra'ayinka game da wannan batu?
Yawa, ra'ayina na farin ciki da na ji lallai an sako ƴan nan guda 21, saboda haka muna ma gwamnatin Bawa Buhari addu'a Allah ƙara mata jagora.
To amin summa amin. Bari mu je Jigawa, ya Jigawa?
Na gode, an jima.
To sai an jima. Ga kira daga Jigawa, ya daga Jigawa?
Umaru Lamido daga Buji.
To Umaru, me ne ra'ayinka?
Ra'ayina muna murna da wannan cigaba da aka samu. Ubangiji Allah ta'ala ya taimaka.
To amin summa amin. Allah ya karbi addu'a.
Amin.
To mun gode. Yau muna magana ne akan ƴan matan Chibok su 21 da aka sako. Menene ra'ayinku game da sako wannan? Waye daga Plateau? Baka faɗa mana sunanka ba ai.
Ahmad Kabir Zita daga Jarmai, Kanan local government.
To amma dan rage rediyonka saboda muryata tana hitowa ciki.
Yawa, sabila da abin da Buhari ya yi gaskiya har da Allah ya yi cin da ya kaba da wainan ƴan mata. To muna mafi farin ciki, Allah ba shi cin.
To makasa ma baki ɗaya kenan. To bari mu je Nasarawa. Mun gode ƙwarai da wannan ra'ayi naka.
Yawa,
waye a Nasarawa?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sai Mulki Taylor ne bayan kai.
To Taylor, me ra'ayinka?
Wato magana nan na jin ga wa'innan ƴan matan da aka samu ɗin nan. So, muna fatan mai girma shugaban kasa Allah da kuma wannan kokarin da ya yi nan da ya samu wa'annan, muna fatan Allah ya ba su lafiya.
To amin mu.
Allah ya sa Allah kuma ya ba su lafiya isa cikin aljanna.
To mun gode Tela daga Nasarawa, bari mu je Katsina. Waye daga Katsina?
Adamu kan kankiya daga kankiya jihar Katsina.
To Adamu, me ra'ayinka?
Ina son bayyana kwakwaran farin ciki na ga wannan cigaba da aka samu wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To
muna fatan Allah ya ƙara taimakawa a saba kubutar da sauran wa'annan. Kuma ina kokarin son ba liƙa kira na ga 'yan uwanmu 'yan Boko Haram, domin 'yan uwanmu ne tare muke da su don Allah da Annabi, su dawo a sasanta da su ta cikin lalama. Ba a ba da ra'ayi na addini da ƙarfin takobi da sauransu, a dawo da kayan da Annabi ya yi da lalama da baki na hikima. Don Allah, muna kira gare su su aje makamai su dawo cikin jama'a, suna musu wa'azi ba ta tashin hankali ba.
To mun gode Malam Adamu, Allah ya sa wannan da aka yi domin su sun ji. Yanzu bari mu je Taraba. Waye a Taraba? Wane ne daga Taraba? To Ahmadu, me ra'ayinka? To Ahmadu, me ra'ayinka? Jamuje.
Ra'ayina ina ma Shugaba Buhari murna a wannan abubuwan da ya samu ceto wa'annan yaran. Allah zai shiru.
To mun gode kwarai Ahmadu. Kiran mu na ƙarshe. To Allah ba mu alheri. Kiran mu na ƙarshe ya faɗa Lagos ne. Waye daga Lagos? To Aminu, me ra'ayinka?
Ra'ayi na ina fata da yaba tsakan gosiyo
to ka ci gaba da kokartawa, zaka samu. To da kiran Aminu daga Birnin Ikwane muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya dauka. Sai gobe ma idan mun buɗe layukan mu, kuna iya kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga
Hukumar Ƙwallon Ƙafa ta Duniya, wato FIFA, tana nan tana bincike akan ɗan wasan ƙasar Ivory Coast da ke takale da ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa, Serge Aurier, bisa yin alamar kisa ta hanyar yanka makogoro da ya yi da hannunsa ga magoya baya. Aurier ya yi hakan ne sa da ƙasarsa ta Ivory Coast ɗin take karawa da ƙasar Mali a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018, inda ya yi alamar yanka wuya da hannunsa. Hukumar ta FIFA ta ce tuni da aka soma binciken farko a kan lamarin. A wannan wasan ne kuma aka yaba wa ɗan wasan akan ƙoƙarin da ya yi na ceton ran ɗan wasan gaba na ƙasar Mali ɗin Musa Dumbiya, wanda ya sume ya faɗi a wata karafkiya da Lamine Kone, inda shi Aurier ɗin ya yi gaggawar kai masa ɗauki domin hana shi haɗiye harshensa wanda kan iya haifar da rasa ransa kai tsaye. Wannan murna da alamar yanka makogoro da yana cikin jerin abubuwan zargin aikata ba daidai ba da ake yi wa Aurier ɗan shekaru 23. Ko a watan Satumban da ya shige, an yanke masa hukuncin ɗauri a gidan kaso na tsawon wata biyu bisa samunsa da laifin yin dunguri wa wani jami'in ɗan sanda. To amma yana nan a sake saboda ɗaukaka ƙara da ya yi. Haka ma a watan Fabrairu, ƙungiyarsa ta PSG ta dakatar da shi saboda amfani da kalaman ɓatanci da zagi ga kocin ƙungiyar na wannan lokacin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Hull City ta Ingila ta naɗa kocinta na riƙon ƙwarya Mike Phelan a zaman tabbataccen kocinta. Phelan ya kasance a matsayin na wucin gadi tun tafiyar Steve Bruce, sa'ad da ƙungiyar take a matsayin ta 15 a teburin gasar Premier. To sai dai da somawarsa, Phelan ɗan shekaru 54 ya lashe kyautar fitaccen koci na watan Agusta. Hukumar damben ƙasar Birtaniya ta dakatar da lasisin wasa na Tyson Fury na wucin gadi, bayan da ya ture lambobin gasannin dambe na duniya da ke gabansa ya fuskanci matsalolin rashin lafiyar taɓin hankali da ke damunsa. Fure ɗan shekaru 28 dai bai yi wasan dambe ba tun sa'ad da ya doke Vladimir Klitschko a watan Nuwamban shekara ta 2015, kuma sau biyu yana janyewa daga wasa. Hukumar ta tabbatar da dakatar da lasisin ɗan damben har sai an kammala bincike akan zargin cogin wasa da kuma sha'anin lafiyarsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta jajirce wajen yada 'yancin addini a fadin duniya, wanda ya hada da kudancin Asia a cewar babban jakada mai kula da harkokin da suka shafi yancin addini David Sebastian. Baya ga kyawawan nasarorin da aka samu daga bangaren gwamnati da kungiyoyin jama'a a kudancin Asia, akwai sauran rana a kaba. A kasar Pakistan, gwamnati ta yi gagarumin kokari a karkashin shirinta na National Action Plan domin yaki da bangaranci da cusa tsauraran ra'ayin ta'addanci, amma duk da haka matsa tsauraran ra'ayi na ta'addanci na ci gaba da musgunawa kananan kungiyoyin addinai yan tsidaru. Bugu da kari, har yanzu akwai dokoki na ridda kuma ana samun mutane da suka aikata irin wannan laifi. Yanzu haka akwai sama da mutane 20 waɗanda aka yanke mahukuncin kisa ko kuma zama gidan kaso har iya rayuwarsu domin aikata laifin ridda. Amurka ba ta da dokoki akan ridda ba, da dokokin azabtarwa domin canza aqida a ko ina a fadin duniya. Ana amfani da irin wannan dokokin ne domin tauye waɗanda ke bin wata aqida daban daga mafi rinjaye. A kasar India, al'ummomi daban-daban suna hada kai wajen kalubalantar ra'ayin tsagiranci. Kuma a lokaci guda, kasar ta India ta yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin al'ummarta. Wata kungiya mai zaman kanta ta ba da rahoton cewar kusan kullun ne ake kai hari akan Kiristoci a shekarar 2015 a kasar ta India. Kasar Sri Lanka na kan shirin zana sabon tsarin mulki, wannan na ɗaya daga cikin halin da ake ciki na sauyi da ake samu ta hanyar da ta dace, a cewar jakada Sebastian. A watan Janairu aka damke shugaban kungiyar Bodu Bala Sina, kungiyar masu tsauraran ra'ayi da ke kai farmaki akan kananan kungiyoyin addini yan tsiraru a Sri Lanka. A Nepal kuma, yanzu akwai fargaban tashin hankali akan kabilanci da addini, kuma tsarin mulkin kasar ya haramta sauyin aqida. A Bangladesh, masu tsauraran ra'ayi sun kai hari akan masu rubutu akan shafukan yanar gizo kuma suka yi musu kisan gilla. Haka kuma, Amurka ta damu akan ci gaba da musgunawa da cin zarafin kananan kungiyoyin addinai da wuraren ibadarsu da 'yan bindiga ke yi waɗanda ke ikirarin yin mubaya'a da kungiyar ISIL. Babu wata ƙasa a cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da za ta iya cimma burinta idan ta haramtawa jama'ar ta yancin aikatawa da bin irin aqidar da suka yi imani da ita. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku rangwamen Amurka na yau.
To da shine kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan takaice.
Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014. Wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, Donald Trump, ya faɗa yau Alhamis cewa babu kamshin gaskiya ko misƙalar zaratin a zarge-zargen da wasu mata su hudu suka yi cewa ya sumbance su ko kuma ya taɓa jikinsu ba tare da yardarsu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutane 30 ne suka rasa rayukansu a yayin da 50 suka jikkata sakamakon tashin hankali da ya barke a ranar Laraba a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mayakan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen Saleka ne suka kai hari a garin Kaga, Bandoro, kafin dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fatattake su suka kashe 'yan tawaye 12, haka kuma fararen hula 9 suna ɗaya daga cikin waɗanda suka halaka.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai Daniel Brown wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci, wato injiniya Thomas, ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku kwana lafiya, mu ko mu ƙara sauni da lafiya.